Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Asibahi yau Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da muhimmancin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da safiya da fatan an waye gari lafiya. Ga kuma cikakken labaran duniya tare da ni Murtala Faruk Sanyinna. Shugaban Amurka Joe Biden na neman samun nasara cikin sauki a zaben fidda gwani na jam'iyyar Democrat na South Carolina. Fafatawar ta jiya tabar a hukumance ta soma shirin fitar da 'yan takarar jam'iyyarsa, kuma lashe zaben fidda gwani zai tabbatar da sabon jadawalin zaɓe. Biden ya matsa taimi ga samun sauyi don ƙarfafa baƙaƙen fata masu jefa ƙuri'a waɗanda suka taimaka wajen farfaɗo da yaƙin neman zaɓensa na shekara ta 2020. Shugaban ya sami tagomashi matuƙa akan ɗan majalisar wakilai na Minnesota Dean Phillips da mawallafiya Maureen Williamson. Za a gudanar da zaɓen fidda gwani na Republican a ranar 24 ga watan Fabrairu. Yan jam'iyyar Democrat a New Hampshire sun gudanar da zaɓen fidda gwani a ranar 23 ga watan Janairu. Shari'ar da kan iya haifar da cikas ga yunkurin Donald Trump na komawa fadar White House na kokarin tura kotun kolin Amurka dumu-dumu a cikin ayyukan yakin neman zaɓen shugaban ƙasa na shekarar nan ta 2024. Alƙalan kotun za su saurari muhawara a ranar Alhamis a wata shari'a ta jihar Colorado game da ko za a iya cire tsohon shugaban ƙasar daga zaɓen fidda gwani na jam'iyyar Republican a jihar saboda ƙoƙarin da ya yi na sauya sakamakon faduwa zaɓen da ya yi a shekara ta 2020. Ana magana ne kan batun wani tanadi na kundin tsarin mulki da aka amince da shi bayan yakin basasa domin hana tsoffin jami'an da suka yi tawaye daga sake hawan mulki. Shari'ar ita ce mafificin lamari da zai saka kotun kolin kai tsaye a zaɓen shugaban ƙasa tun bayan shari'ar Bush da Gore. Hukuncin da ya kai ga baiwa George Bush na jam'iyyar Republican nasara na zaɓen shekara ta 2000. Wata kotu a Pakistan ta yanke hukuncin daurin shekaru 7 ga tsohon Prime Minister Imran Khan da matarsa a jiya Asabar bayan samun su da laifin keta dokar aure a shekara ta 2018. Hukuncin mai tattare da cece-kuce gabanin zaɓukan ƙasar na ranar Alhamis ya kasance hukunci na uku da aka yanke wa Khan a wannan makon, kuma na hudu tun bayan da aka tsige shi daga kan karagar mulki ta hanyar kada ƙuri'ar rashin amincewa da shi da 'yan majalisar dokoki na ɓangaren adawa suka yi a cikin Afrilun shekara ta 2022. Alƙali ya bayyana hukuncin ne bayan kammala sauraron bahasin ƙarara a cikin wani gidan yari mafi ƙarfin matakan tsaro da ke kusa da Islamabad inda Khan yake tsare. Kotun ta kuma ce tarar tsohon shugaban na Pakistan mai shekaru 71 da matarsa Bushra Bibi ta dalar Amurka 1,800 kowannen su. Hukuncin ya bayyana cewa mai shigar da karar ya iya tabbatar da cewa waɗanda ake kara sun yi aure ba bisa ka'ida ba tare da manufar rashin gaskiya. An tuhumi Bibi da rashin kammala idda kamar yadda addinin Musulunci ya tanada bayan ta rabu da mijinta na baya, inda kuma ta aure Khan a shekara ta 2018 watanni kafin zaɓensa a matsayin Prime Minister. Danta da ta haifa a wurin da ta yi na baya ne ya kai ƙararta a gaban kotu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Jami'ai sun ce mummunar gobarar dajin da ke ci kusa da wani yanki mai yawan jama'a a tsakiyar kasar Chile ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 19 tare da lalata gidaje kusan 1,100. Ministar harkokin cikin gida ta Chile Carolina Tuha ta ce a halin yanzu akwai gobarar daji har 92 da ke ci a tsakiya da kuma kudancin kasar, inda bisa al'ada yanayin zafi kan yi kamari a makon nan. Gobarar mafi muni tana aukuwa ne a yankin Valparaiso, inda hukumomi suka buƙaci mutane da kada su bar gidajensu ta yadda motocin kashe gobara da motocin ɗaukar marasa lafiya da sauran motocin agajin gaggawa za su iya wucewa cikin sauri. Ɗaya daga cikin gobarar na barazana ga birnin yawon shakatawa na gabar tekun Viña del Mar. wata karamar roka mai karfin gaske ta kasar China da ke iya daukar nauyi ta isar da tauraron dan Adam tara zuwa sararin samaniya a jiya Asabar, kamar yadda kamar yadda labaran kasar China ta ruwaito. A wani mataki da ake dauka a zaman wata shekara mai cike da hada-hadar kasuwanci ta kasar China, an harba rokar Jelong 3 ko Smart Dragon 3 daga wani jirgin ruwa da ke shawagi a gabar tekun Yangjiang da ke kudancin lardin Guangdong, wanda shi ne karo na biyu da aka harba rokar cikin watanni biyu kacal. Rokar ta Jelong 3 da kamfanin kasar China na Rocket Co ya kera ta soma tashinta na farko a cikin watan Disamba shekara ta 2022. Shugaba Xi Jinping ya yi kira da a fara da manyan masana'antu da suka hada da bangaren kasuwanci na sararin samaniya, wanda ake ganin yana da muhimmanci wajen kera tauraron dan Adam domin sadarwa da kuma hango nesa. Haka kuma a jiya Asabar, kamfanin kasar China na Gili Holding Group ya harba tauraron dan Adam 11 don kara karfinsa na samar da ingantacciyar taswirar zirga-zirgar na'urorin tauraron dan Adam.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirin matasa a duniyar gizo.
Cikin kunshin lafiya sannun mu da arzikin sashi kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin da yanar gizo. Sunana Fima Abdullahi, jagora shirin. A cikin shirin na wannan mako za mu yi nazari ne akan mafita ga matsalar farfagandar kabilanci yaɗa kalaman ƙiyayya tsakanin wasu matasan ƙabilun Najeriya, musamman ma a dandalin Twitter. Gani yadda wani faifan bidiyo na yadda wasu 'yan Najeriya suka yi tafarta wasu kalamai mara daɗin ji a wajen karawar ɗan wasan ƙasar da na Ivory Coast a filin wasan ƙasar Ivory Coast ɗin. Lamarin da ya ƙara teburin trend biyu bayan martanin wani matashi ɗan Arewa da ya ce a bisa maganar gaskiya, gani yadda tsokanar da 'yan Najeriya da suka bayyana a faifan bidiyon bai rikide zuwa tarzoma ba, shaida ce ga yadda kasar Ivory Coast ke karban baki da mutunci. Yana mai kara da cewa babu wani wuri a duniya da mutum zai gwada irin wannan rashin da'a kuma ya tsira lafiya. Jim kaɗan bayan wannan tsokaci daga bakin matashin Arewa ne wasu 'yan ƙabilar Igbo suka mayar da abin sa'in sa tsakanin Arewa da Kudu, inda suke cewa da 'yan ƙabilar Igbo matashin Arewa yake yanzu bari mu sada ku da bakinmu na yau su fara da yi mana shimfiɗa akan yadda matsalar nuna wariyar ƙabilanci ya samo asali.
Sunana Mahmudu Tunde Hassan, aikin jarida da ke ma karki ji mamaki daga jin sunana Tunde na ciki. So ni ba Hausa ba ne, amma na tashi dai a cikin da Hausa suke da yawa. Maganar matasan da kika ɗauko kuɗin da nake so ki sani shi ne sun tashi ne kusan daɗin Najeriya ba, kusan abin da tushen Najeriya ba, sun tashi ne a cikin kunci. Domin wannan matasan da kike maganar nan maybe shekaru 15 zuwa kaman 40, to duk wannan lokutan nan zuwa yau Najeriya na cikin kunci. So ba san komai ba banda wannan kunci. So haushin wannan halin da suka samu kansu da kuma yanda iyayen suka raine su da kuma babban maganan shine yanda yin siyasa suka mai da Najeriya, duk maganan da suke yi shine akan wariya, akan addini, akan kai dan Kudu ne ko kwa dan Arewa ne ko dan Yamma ne, haka dai ko a can zo maganan zabe akan wannan maganan. So wannan matashin nan ba san bambancin wai wariyar nan babun alheri bane, ba san akwai lokacin da Najeriya tana cikin haɗin kai, Arewa na yin nata, Kudu na yin nata, Yamma na yin nata, amma kowa ana yi kaman competition ne yanda za a ci gaba.
A wani bangare kuma
sunana Bashir Ahmad, mataimaki na musamman ga tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari, akan sabbin kafafen yaɗa labarai. To kwarai yi wannan makala abu ne da aka daɗe ana tattauna shi, kuma a kullum zan iya cewa ana tattauna irin sa musamman sabbin kafafen sadarwa na zamani da muke da su a halin yanzu idan muka kalla abin muka yi zurfin tunani zamu iya cewa Najeriya dai dade yake a zahirin ci amma kuma muka yi zurfin tunani zamu gane cewa Najeriya a rarrawa take zai wahala ki ga an kawo wani makala da za ta samu goyen bayan Bahaushe da Yarbe da Igbo a lokaci daya wata kila za a iya samun manyan kabilun guda biyu su goye baya ko kuma daya daga ciki against guda daya biyu su goye baya daya kuma baya goyen baya to kullun haka ake fama
bari mu koma ji ta bakin masani a sha'anin yada labarai dai mana karin bayani akan inda matsalar take ta fuskar daukan darasi daga tarihi
sunana Ahmad Sajo ne commissioner ne na yada labarai na jihar Adamawa a baya can kuma yanzu ina nan zama a Abuja ina ayyuka na harka da ta shafi watsa labaru da kuma al'amuran yau da kullum to alal hakika wannan abin da kike fadi ba wai wani abu bane da yake abin mamaki Hausawa sukan ce ba a shuka duma a girbe kabewa mu a kasar mu ta Najeriya mun yi kuskure matuka da muka daina koya ma ƴaƴan mu tarihin kasar nan idan da matasan nan sun san tarihin kasar nan namu da abubuwa da suka faru a baya da illan irin wannan abubuwa da kiyayya da zaman doya da manja tsakanin kabilun mu ya jawo musamman kabilar Igbo da kuma al'umman arewa da matasan nan sun sani wallahi da za su yi wa kansu kiyamul layli in kin lura zaki ga cewa mafi yawan lokuta akwai haɗin kai kyakkyawa a tsakanin shugabanni a sama amma a tsakanin talakawa ne ake wannan kace nace da kuma dambaruwa talakawan kuma ba wai talaka wanda bai da komai ba hatta mu da ya kamata a ce mu mun yi karatu kuma muna da dan galihu zama lafiya ya mana wuya saboda shugabannin mu har kullun suna mana irin guduba ce ta cewa mu rarraba kawunan mu saboda ai wane na cutan wane wane na cutan wane yawanci idan kika bi diddigin dambaruwar ba ta da alfalu
madalla yanzu ina mafita malamai
ni ana gane mafita shine a ce da farko wayannan matasan nan su san wai tunda ake maganin wariyen nan ba samu wani cigaba ba su din ma su samu wani canjin rayuwarsu ba meaning ya kamata su come to some kind of understanding wai wannan baya taimakon su baya taimakon kasa wato ana bukatan fadakarwa da kuma ilimi na biyu yan siyasan da wanda muke ganin su kaman wai su ne shugabanni ya kamata su canza yanda suke kalamu yanda suke halayen su yanda suke nuna wariya so da matasan nan za su samu abin da za su yi koyi da shi amma a cikin yanda ake ba su da abin koyi in ban da wariya da bambance-bambance da kiyayen juna ni a gani na abin da za ce wai matasan nan su tashi koyi da kansu su canza wannan abin ba so the big question is wannan shugabanni a shirye suke
to yanzu ga dai ka bashin
a tunani na irin abin da zai kawo karshen wannan abin sai mun koma mun kalli menene asalin mun karanta tarihin mun gane cewa tsakanin arewa da kudu tsakanin Bahaushe da Igbo da Bayelbe da sauran kabilu kowa ya bada gudunmawa wurin kafa wannan kasa da muke cikin ta yanzu Najeriya sai mun koma mun yi wannan karatun ko kuma an fito da shi a fili an nuna gudunmawar da kowa ya bada kafin dukkan kabilun su na ganin girman juna kaman abubuwan da yake faruwa a yanzu zaka ga an yi ba daidai ba amma an aka kawo ni dan kabila ta ne zan rufe ido na ne daga ciwon a daidai su abun yana matukar da tasiri yanzu musamman a zakatan matasa da suke tasowa a yanzu wanda kuma ya kamata a duba wannan lamari musamman matasan da su ne shugabanni da za su zo nan gaba su rike kasar nan dan da irin wannan tunanin mutum zai zo ya zama shugaban kasa su kwane gaske ba zai mulka kasar da adalci ya ce kowane bangare nasa bane so abu ne da yake da matukar muhimmanci manya-manya wanda suke da karfin fada a ji musamman su kafafen yada labaran su kara fitowa su bayyana tarihin Najeriya watakila wannan ne zai iya zama mana mafita
malam bashir ko kana da karin bayani akan mafitan
wasu suna ganin cewa mu Najeriya nan tamu ce mu fi kowa ba da gudunmuwa wasu suna ganin cewa a'a da ba dan su babu Najeriya to haka Najeriya take a yanzu musamman kuma shugabanni sun yi shiru suna ganin abin sun bashi watakila suna iya yaso saboda hakan yana da tasiri a siyasance domin ni dan kabila kaza ne na fito yan kabila ta kuna cancanta ko ban cancanta ba za su goya mun baya so wannan abun ya kamata mu kauda kai mu manta da siyasa mu kalli Najeriya nan shi mai da shi kasar mu dukkan mu ba wanda yake da wata kasar wanda zai iya kana su ciwon kasar su shi ba Najeriya ba so abu ne da ya kamata ba iya magana ta yau ba amma ne kamata a kalle shi da idan basira wata kila fa da shi da wasu saminoni da wasu makala da rubuce-rubuce in Allah ya saka aka karba hakan nan gaba wasu masu tasowa ba za su taso su ga irin wannan zaman duniya da manja da muke a tsakanin mu ba
bari mu sake komawa kan Alhaji Ahmed Sajo akan mafita
lallai akwai wannan dambaruwa kuma akwai kuma rashin jituwa akwai tunanin cewa wani na cutan wani amma ni na hakikance har da Allah babu cuta da ake mana face cuta da masu hali da masu shugabanci suke matalakawan Najeriya to da za a iya fahimtar da matasan nan suna fada ne akan abinda zancen bangaranci da zancen kabilanci da zancen addini ba shi da alfanu babu ta inda ma yake taimakawa kasar nan wajen hada kan mu sai da rarraba kawunan mu amma da ya kyautu ayi amfani da
Father, man, bad, good, I don't do. Beautiful.
Wannan cuta na hepatitis, amma in kasance mutum yana ci cikin ɗaya daga cikin wa'annan group of mutanen lissafa matafiya ne masu cin abinci a waje ne wanda ya kasance ba baya da tsafta wanda suke sayan abinci akan hanya wanda baya shan ruwa mai tsafta wanda ya kasance yana saduwa da mata da yawa ko mace da take saduwa da maza da yawa ko wani makamancin haka na ƙara jini tare da wanda suke shashaye suke ba da sirinji wa juna suna allura don su ji dadin jikin su wanda kuma ba wai jin dadi bane cutar da jikin su suke yi to dukkan su za su iya daukan wannan cuta ta hepatitis din
to likita ya za a kwatanta tsananin cutar idan har ba a dauki matakin da ya dace a kuma lokacin da ya dace ba
tsananin cutan yayin da ba a dauki matakin da ya dace ba yakan zo da tsanani masu yawa wanda mun ga da mun faɗe su a baya kamar acute liver failure wanda akan same shi cikin dan watanni kaɗan wato yayin da hantan mutum zai kasance ya bar yin aikin da ya kamata ko kuma chronic liver disease wanda shi kuma ya fara yin muni wanda ya fara cutar da hantan ya fara kumburi shi wannan hantan ya fara taba har da sai fama wani abu shi hepatosplenomegaly tare da kuma wasu abubuwa da dama kuma akan samu fulminant hepatitis akan samu shi postnecrotic cirrhosis kuma uwa ba akan samu cancer na hanta wanda the moment ya kai wannan kuma to shi baya da wani standard magani
yaya za a kwatanta yawan masu fama da cutar musamman ma a nan Najeriya
mun san mu ce ga asalin yawan masu kama da cutar hepatitis ba saboda matsalolin da ake samu bamu da wani standard statistics da ake yi na wanda suke da hepatitis wanda zaka ce a guarantee ga yawan su saboda automatically akwai wanda suna da shi ba su ma sani ba akwai wanda sun mutu a da shi ba su ma san shi bane akwai wanda sukan je da wato ainihin cutar ba a tabbatar da wani iri bane da har za a zo a ce okay to masu hepatitis A su ne mutum dubu kaza masu hepatitis B su ne mutum dubu kaza sai dai kawai a dannawa sanin in dai har za a ce maka zaka ga marasa lafiya guda 100 a asibiti a kullum irin inda nake aiki ba abun mamaki bane ga mutum kamar a ce 3 zuwa 5 suna da wannan cuta ne hepatitis din amma wanda suke zuwa kuma da complication ba abun mamaki bane ga mutum ɗaya ko mutum biyu a cikin su amma kamar yadda na faɗa za ta yiwa mutum yana da shi hepatitis A ko E har ya zuwa warke bai ma san yayi gabaki ɗaya ba
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Muslim Bello Katagum ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa riga kafi yafi magani mu huta lafiya
To madalla wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
Atakaice ina na Reverend Lucas Sehu ni ne shugaban pastoci ƴan ƙasa da kuma kristoci na Arewa wato abinda nake so ne kira ga ɗan Najeriya gaba ɗaya musamman a yarewancin Najeriya shine a matsayina na pasto muna kira ga kowane mazaunin Arewa da kowane ɗan Najeriya mu yada zaman lafiya domin kuma mu yada zaman lafiya da ci gaban Najeriya mu san cewa ba mu da wata ƙasa sai Najeriya a zamanin Annabi Imamun addini wato don jaddada zaman lafiya sai ya sa kungiyar nan namu ta kristocin arewa da pastocin yan ƙasa muka yi zama ranar 16 na wannan wata na January a jama'atin Nasarar Islam Secretariat na nan masallacin Juma'an Jos wanda shi mai mataba sarkin wasi da wa sheik da mata musulmai da kuma maza da matasa musulmai a bangaren namu da pastoci da maza da mata kristoci muka zauna muka tattauna domin jaddada zaman alheri da zaman yadda da ganawa tsakanin kristoci da musulmai na arewa to kaga tunda wannan tafiya ya fara a jihar Plateau muna fata muna roƙon Allah zai bamu ikon cikawa cewa wannan zama za a yi irinsa a ƙasashen nan na arewa gaba ɗaya sannan kuma insha Allah muna roƙo muna kira ga masu shugabannin addinai na Krista da na musulmai da kuma gwamnoni da 'yan siyasa gaba ɗaya a marawa tafiyan shugaban ƙasa Tinubu baya domin a jaddada zaman lafiya da kawo tsaro ga ɓangaren nan na arewa har ma Najeriya gaba ɗaya Allah ya bada sa'a Allah ya sa muna albarka mun gode
Barka Madalla. Nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu. A madadin sauran abokan aiki da suka taimaka wajen hada shirin, ciki har da producer da engineer, ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke sallama da ku. Ku wuni lafiya.